الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ينقوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan wuri mai tarin albarka shine masallaci. Yau dai Laraba 6 ga watan Ramadan, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1433, wanda ya dace da 25 ga watan 7 miladiya 2012. Mai tambaya ta farko yake cewa malam, ina tambaya ne dangane da wannan aya dake cikin surar da ake tafsirin ta, wa rafa'nahu makanan aliya. Wani malami ya fada mana mu rinka azkar da ita, wai ta sa a samu babban matsayi a rayuwa. To malam, menene ingancin wannan magana? Allah ya maka jagoranci. To wannan aya da mai tambaya ya rubuto, Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da kissan Annabi Idris alaihi salamu a ciki, yace wa rafa'nahu, kuma mun daukaka shi makanan aliya, bagire wanda yake madaukaki. Sai wani bawon Allah ke cewa an ba shi wuridi na samun daukaka da ita ya dungaye. To na farko, abinda ake bukata kowace addu'a za ka yi ta alkitabu wa sunna, ka dunga lura da irin yadda ma'ana take kasancewa. In aka fassara ayan wa rafa'nahu, mun daukaka shi, kaga ba kai ake nufi ba, labari ake bayarwa. Makanan aliya, bagire madaukaki. Da a ce cewa akai da kai ka dunga cewa Allahumma rafa'ni makanan aliya, Allah ka daukaka ne bagire madaukaki, to wannan shine tsarin da yafi dacewa. Sai dai kuma a daidai wannan gabar, bana baka shawara ka je ka dunga addu'a Allah ya daukaka kai kai ka wuri madaukaki, domin Allah shi yasa inda ya dace da kai. Daukaka ba kullun take dacewa da dan adam ba. Wani daukaka sai ta zama alkhairi a gunsa idan Allah ya daukaka shi, sai ya zama duniyar sa ta gyaru, lahirar sa ba ta samu matsala ba. Wani kuma da zaran Allah ya daukaka shi, to gaba ɗaya sai duniyar ta sa ta lalace, ya kuma zo ya sami ainihin matsala a lahirar sa. Allah subhanahu wata'ala ke cewa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhuriyya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Mun daukaka wa'ansu mutane da darajoji sama da wa'ansu, domin wa'ansu su riƙe wa'ansu a matsayin leburori, kuma jin kan ubangijinka shi ne mafi alkhairi dangane da abin da mutane suke tarawa. To mun sha fada, wani Allah ya san in ya ɗaukaka zai samu matsala sai Allah ya bar shi haka yadda zai kyakkyawar rayuwa ya samu rahamar Allah wani kuma Allah ya san shi cewa idan bai samu daukaka ba zai samu matsala shi kuma sai a bashi daukaka domin duniyar sa ta kyau lahira sa ta kyau saboda haka kawai abin da yafi muhimmanci ka nemi gafaran Allah da rahamarsa da jin kansa da shari'a yafi maka muhimmanci shi kuma wannan yake cewa malam tambaya ina hukuncin mutumin da yana dan shekara 16 yayi zina da kuma dan shekara 18 to ina da kikkiawan zaton cewa dan shekara 16 zai iya kaiwa a matsayin balaga musamman a wurare da suke da zafi haka abinda ma da yawa daga cikin malamai suka ambata cewa balaga tana kasancewa mutum yana dan shekara 15 saboda hadithin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda shi da mahaifinsa ya nemi a bashi dama ya je yakin Badar ba a bashi dama ba a lokacin bai cika shekara 15 ba amma da yakin Uhud ya zo ya nemi izini sai Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya bashi izini ya je yaki to shi yasa suka yanke kat cewa idan dan adam musamman namiji ya kai shekara 15 to ya riga ya balaga ballatana a ce 18 ya danganta wannan zinai da yayi yayi da ganganci ne ko kuma da rashin sani to kuma dai da menene sai mu ce roki gafaran Allah kai ya sake komawa wannan yake cewa ma hukumu man qabbala zawjatahu fi shahri ramadan naqulu idha ta'akkada min nafsihi annahu la yumni wa la yumdhi فهذا لا نطلق عليه بالتحريم لكنه اذا تاكد انه يمني او يمضي فهذا يحرم عليه بالكليه sai wannan yake cewa menene hukuncin turaka a musulunci turaka ya halatta idan Allah subhanahu wataala ya yalwata maka kai turaka babu wani dalili da yace idan an yi laifi kasancewar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bashi da turaka bashi ya nuna cewa bai halatta ba duk abin da ya shafi lamari na rayuwar duniya kawai abin da ake kalla shi musulunci ya ce kaza haramun ne ko bai ce ba wanda abin da ya shafi rayuwa kenan riguna gidaje abinci abun hawa duk wani abin da bashi da alaka da addini to asalin sa halal ne sai abinda musulunci ya zo ya ce banda kaza banda kaza banda kaza shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum Allah ya fayyace muku duk abinda ya haramta muku illa mautirtum ilai sai abinda kuka tilastu zuwa gare shi kun ga bai ce wa qad fassala lakum ma ahalla lakum ba sai ce abinda ya haramta shi yasa mun sha fada muna nanatawa asali a wajen komai na mu'amala shine halacci sai abinda nassi yazo yace banda kaza ina fata mun gane idan muka duba nana Aisha Allah kara mata yadda tana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance wani lokaci yana yin sallar dare idan zai kai goshin sa na miƙe kafafuwa na sai ya sa hannunsa ya ture kafafuwa na sannan ya samu ya kai goshin sa idan ya miƙe sai na miƙe kafafuwa na malamin mu Sheikh Umar Fallata yake cewa wannan yana nuna yadda rayuwar take a wancan lokaci ba yalwatacciya ba dan Aisha babu dubaida ba kwaba ba kujeru 3-seater ko 2-seater duk wannan babu a ɗakin ta amma kuma ga ɗakin ba wata yalwa gare shi ba to wannan ya danganci irin yadda rayuwa take kasancewa da yadda mutane suka samu kansu saboda haka babu laifi idan mutun yayi turaka ba saban Allah yayi ba wannan yake cewa malam tambaya anan ita ce wasu malamai sai su ce duk wanda aka sa a wuta ba zai taba fitowa ba saboda duk ayar da aka kawo sai an ce abadan wasu malaman kuma sun ce wani akwai sun ce wai akwai daidai lokutan da zai yi malam menene gaskiyar abin to na farko a ce kowace aya ta ce abadan wannan ba gaskiya bane ba wanda yafi mu sanin alqur'ani shine annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama domin shi aka aika da alqur'ani abinda ya tabbatar mana a cikin tarin hadisan da ba za a iya lissafa su a zama daya ba cewa duk wanda ya mutu da imani ya zama akwai imani a cikin zuciyarsa koda kwaye zarra ba zai dawo a cikin wuta ba koda an azabtar da shi shi yasa inganta anasi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama zai yi ceto daban-daban ya ceci waɗansu sun cancanci shiga wutar ya zama manzon Allah ya cece su ba za a kona su ba wasu suna cikin wutar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya cece su a fitar da su zuwa rahmar Allah wasu suna cikin wutar kuma Allah ya san ba za su fita ba to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu ceto a sauƙaƙa musu azaba kamar irin su Abu Talib sannan kuma sauran mala'iku da sauran bayin Allah nagari kamar yadda nusus suka nuna Allah yana ba su ceto ko dai a fito da mutum daga wuta ko kuma ainifin ya zamo a ba a masa shi ba ga baki daya saboda haka ba aqidan ahlus sunna bace idan an ce in an shiga wuta ba a fita aqida ce ta khawarij khawarij da mu'tazila su ne suke cewa wai idan har Allah ya fitar da mutum daga cikin wuta to ya saba alƙawari in mutum yayi laifi kuma Allah bai azabtar da shi ba nan ma ya saba alƙawari dan ya ce wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama to wannan aqidan ta saba mu abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dora sahabbansa akai Allah ya shiryar da mu wannan yake ta assalamu alaikum malam da fatan alheri da kai da dukkanin musulmi ya bayan yi wannan da ya ce ina son don Allah malam ya fayyace mun fa'idar yin sallar asham mai raka'a hudu a jere tare da karatu a bayyane sai a raka'ar karshe din ta hudu a yi sallama shin yaya ingancin wannan sallar ashan din sunna ce ko kuma koyi ne daga magabata wannan ai bayanin sai riga gabata bai fi kwana biyu ba sai shi kuma wannan ina jin mace ce take cewa malam ni dai na kasance tun ƴaƴan mijina suna ƙanana nake yi masu hasada saboda uwarsu ba ta gidan da suka girma sai na ci gaba da yi musu hasada har sai na raba kawunan su to a takeice dai abubuwa ne ta yi na zaluntar ƴaƴan kishiya wannan sunansa zalunci abin da ya zama wajibi a gunta ta nemi gafarar Allah subhanahu wata'ala sannan ta ci gaba da kyautata musu wanda suka yi hankalin ciki ta ba su haƙuri ta nemi yafiyarsu akan abin da ainihin ta yi musu mun sha faɗa so da yawa irin ƴaƴan da ake cutarwa saboda babarsu ba ta gidan ta fuskan an sake ta ko kuma ta rasu mafi yawa su Allah ke ɗaukakawa a rayuwa ya zama ita wacce ta cutar da su kuma ta zo tana shan ino su daga baya Allah ya bada iko ainihin a gyara shi wannan mai tambaya na ƙarshe wato sai yake bayanin ya hukuncin mutane da suke ɓata ƴaƴan wasu mai rubuto wannan takarda don Allah kamar yadda muka sha faɗa duk abin da za ka yi ka yi shi da nufin neman yardan Allah subhanahu wata'ala innama al'amalu bin niyyati duk lokacin da za ka yi tambaya akan wata matsala ta addini ka yi tambayar don kai ka ƙaru kuma wanin ka yi ƙaru ba koyarwan addini ba ce lokacin da kake so ka yi bayanin wani laifi da kake so a bari ka ambaci wani jinsi na mutane ko da ya tabbata su suke yi ina jin jiyan nan muka yi bayani akan wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama mutum ya tura ya je ya karɓo zakka mutumin da ya je ya karɓo zakkar sai ya zo ya manzon Allah ga zakkar da kuka aike ni sannan ga dan alkhairi da aka yi mu manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya hawo minbari ga mutumin a zaune sai ya ce menene manufar mutane bai ce wane ba menene manufar mutane za mu aike su karɓo zakka sai su zo mana su ce wai ga haƙƙin Allah ga abinda su kuma aka ba su me yasa mutum bai zauna gidan babansa ba ga idan za a aiko masa wannan abin mutumin yana zaune manzon Allah bai kama sunansa ba saboda haka kai a matsayinka na dan adam da za a ce kana da wata sana'a sai ya zama masu irin sana'a ka suna wani laifi ko da kai wankakke ne Allah ya sani mutane sun sani ba ka yi to ba za ka zo a zo a ce me hukuncin masu sana'a kaza da suke kaza ba ku duba hadisin Jibril hadisi na biyu da ya zo yake tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma huwa al-islam ma huwa al-iman ma huwa al-ihsan kaza kaza ya zo da zimma koyarwa amma ba ce masahabai ba ku zo in koya muku ba ku sani ba da ya zo ya gama ya tafi sai manzo Allah yake cewa fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum jibril ne ya zo a fakaice dan ya koya muku addinin ku saboda haka ba tsarin musulunci bane ba in kana so kai manufarka a sai an daina laifin wannan shine ina jin baka da wata manufa ta wuce wannan abin da ya kamata me yi hukuncin masu aikata kaza ko da ka san masu yi ballantana abin sai dai ka zamo zato to abin da ya tambaya akai na cewa masu ba ta ƴaƴan mutane su kuma su ba su boye nasu ƴaƴan a gida ina ganin ba wani wato musulmi komai ci bayan sa da zai jahilci munin wannan mun sha fada matsalan irin wannan shine bara gurbin ainihin ƴan duba kuma in ce ƴan duba gabaki daya dan gabaki daya babu wani mutum mai kirki a cikin ƴan duba mun sha fada matsalan ƴan duba da masu zanen ƙasa ya daren dan fashi da makami a cikin al'ummar musulmi dan fashi da makami zai raba ka da rayuwa ne kadai ko da dukiya shi kuma wannan ya raba ka da addini ya raba ka da Allah gabaki daya kuma ya raba ka da dukiyarka mafi yawa irin wanda zaka samu ko dai suna luwadi ko suna ainihin bata kananan yara wallahi zaka samu huduba ce ta malaman duba ko in ce ƴan duba ƴan tsubbu masu zanen ƙasa a ce musu idan suna wannan za su samu kuɗi za su samu mulkin da suke nema ko za su dore akan mulkin da suke ba za su sauka ba ko bukatar su kaza za ta biya saboda haka wannan ko ba a fada ba ita zina kanta haramun ce haramun ce haramun ce Allah kadai ya san iya muninta ko ba a fada maka munin zina ba rai da Allah subhanahu wataala yake cewa ran mumini yafi matsayin Ka'aba a wajen Allah amma kuma in mumini da zai ji zina sai aka ce a jefe shi gabaki dai har ya mutu kai ka san wannan ba karamin ainihin laifi bane to ballantana kuma a ce mutun ya zo ya samu ƴan kananan yaran da wayansu ma jikokin sa ne wasu kila ma ƴaƴan makauta ne yazo ya bata su wanda inda zaka tambaye shi zai so ayi ma ƴarsa haka ko jikan yasa ko wata ƴar dan uwansa ba zai so ba to shi me yasa zai ji bata ƴaƴan wasu shi kun ba su a bata nasa irin wayannan mutane su sani akwai ranan tonan silili kana yin abubuwa a cikin riga kana zowa ana ganin ka mutumin kirki a cikin mutane wala Allah ma ana ganin ka na Allah kana abubuwan da kai iya tunaninka ka boye wa mutane yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah suna kokarin boye wa mutane amma ba za su boye ma Allah subhanahu wataala ba wanda ya san bayyanan su da boyen su mutumin da yayi wannan ya nemi gafaran Allah ya tuba taubatan nasuha kuma kar ya koma idan Allah subhanahu wataala ya so sai ya yafe masa Allah ya samu dace kuma ina nanatawa don Allah duk wanda zai rubuto tambaya ya zamo Allah ya san zuciyarsa dan Allah zai yi wannan idan ka rubuto tambayar da so kake kace mutuncin wani to ba ma taka samu lada ba wallahi zunubi zaka samu kuma da wahal Allah ya albarka a cikin rayuwarka amma duk lokacin da zaka yi tambaya dan ka karu wani ya karu Allah lada zai baka Allah ya ba mu ikon tsarkakewa domin sa ƴan uwan musulmi jiya mun koro bayani akan kissan annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da dan uwansa da Allah subhanahu wataala ya tura su zuwa ga Fir'auna domin isar da sakon Allah Allah subhanahu wataala ya fadi wato ainihin irin abubuwa da ya faru a hanya lokacin da ya taho har Allah ya bashi wannan sako to lokacin da Allah ya ce su je su fada masa kyakkyawar magana ko ya zama ainihin ya gargadu ya wa azantu ko ya ji tsoron Allah qala sai su biyu suka ce rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu lallai mu muna jin tsoro an yafruta alaina yayi gaggawa akan mu shine yu'ajjila bil uquba wato ya gaggauta uquba ya zama ma tun kafin a ce sun isar da sakon kawai daga zuwa bai ji hujja ba ainihin ya kansu to suna jin tsoron ainihin ayi musu haka aw an yatgha ko kuma ya tsallake iyakar Allah alaina akan mu shine an yi takabbar ya zama ainihin yayi girman kai bai karbi gaskiyar ba irin wannan tsoro bai daga cikin tsoron da addinin musulunci ya haramta akwai tsoro dabi'i wanda Allah ya dabi'antar da dan adam akan irin wannan mutum yana jin tsoron kunama yana jin tsoron maciji yana jin tsoron wani ya cutar da shi yana jin tsoron kar ya taba wuta ta kone shi to duk wannan bai daga cikin tsoron da shari'a ta zargi mai yin sa ina fata mun gane to saboda haka ba laifi suka yi ba domin su suna ganin abinda Hausawa suke cewa bukatan dara kasawa ta iya yiwuwa daga zuwa kafin ma su baje kolin hujjoji ya zama kawai yayi kansu ya kama su ya halakar da su ko abin da ya kama da haka, ko kuma a'a su gama bayanai da ainihin fayyace abubuwa sai ya girman kai ya kangare ya ki karbar wannan sako ainihin da aka zo musu da shi. Kuma duk mai kira zuwa ga Allah subhanahu wataala ba zai so ya ga ya bata lokaci ba a karbi sakon da ya zo da shi ba. To wannan shine abin da suka ji tsoro. To Allah subhanahu wataala sai ya kwantar masu da hankulansu. Kala sai ya ce la ta khafa, kada ku ji tsoro ku biyu, inni ma'akuma, la ta khafa innani ma'akuma, tabbas ni dinnan ina tare da ku, bi auni da agajina, asma'u ina jin ma yaqulu abinda zai fada shi da ma abinda kuma za ku fada, wa ara sannan ina ganin ma yafa'alu abinda zai aikata. Wannan ma'iya irin ta ce malamai suke cewa khassatun akhas, akwai ma'iya kala uku, ma'iya amma da ma'iya khassa da kuma khassatun akhas. Ma'iya amma ita ce gamammiyar ma'iya. Allah subhanahu wataala yana cewa huwa ma'akum aina ma kuntum, da kafiri da musulmi da mai da'a da kangararre duk sun shigo a cikin wannan. Sannan ma'iya khassa ita ce wadda Allah subhanahu wataala yake banci mu'minai su kadai, wa anna Allah ma'al mu'minin, Allah yana tare da ainihin mu'minai, inna Allah ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Wannan ita ce ma'iya khassa. To wacce tafi ta kebantuwa shine ma'iyar Allah tare da zababbun bayinsa, la tahzan inna Allah ma'ana. Kunga wannan ma'iya ce mafi kebantuwa, domin Allah yana ambaton wannan ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da suka shiga kogo shi da sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar yana jin tsoron kar a zo a kashe manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zama an kashe addini gabaki daya. Allah subhanahu wataala sai yake cewa a lalle ni ina tare da ku. Sannan gashi Allah yana ce ma Annabi Musa alaihi salam, innani ma'akuma, ni ina tare da ku kai da dan uwanka. Ko ba a faɗa maka ba ka san wannan ma'iyar ta fi kebantuwa sama da ma'iyar Allah da sauran gama garin mutane. Aqidan Ahlus Sunna irin wannan ma'iya ce da ilimin Allah da sanin sa da kudrata sa da dukkan sifofin sa da suke da alaka da wannan, ba wai ma'iya bace zatiya kamar yanda zaka ji wanda suka samu zamewar kafa Allah ya shiryar da su suke cewa zatin Allah yana ko ina. Wannan aqida ce ba ta manzon Allah ba, ba ta sahabbai ba. Irin waɗannan sun gudu daga abin da suke ganin mai muni sai suka fada a cikin mafi muni, domin duk mutumin da yake cewa Allah yana ko ina da zatin sa, da zaka tambaye shi wurare na kazanta da wajajen fajirsi kace zatin Allah yana nan, dole ya ce maka a'a. To kuma sai kace to wannan taksisin aya ce ta khassase ko a hadisi cewa banda waje kaza banda waje kaza, dole ya shiru taksisi kuma ba a yin sa da ka sai dai da aya ko ainihin da hadisi. Saboda haka aqidan Ahlus Sunna shine Allah subhanahu wataala yana ko ina da ilimin sa da jin sa da kudurar sa, amma babu wanda daga cikin Ahlus Sunna wanda yake cewa Allah subhanahu wataala yana ko ina da zatin sa. Murgudaddiyar aqida ce yar wajen musulunci. Duk wanda suke fadan wannan to wallahi zaka samu ba su da wani salaf wanda ainihin salaf naji da fada da ya tafi akan wannan. Kuma irin wannan zaka same su kullun kokarin su kar mabiyan su su yi karatun addini, so suke mabiyi ya zama kaman tubali inda aka aje shi to sai dai idan an dauke shi. Da sun ga mabiya suna karatu hankalin su idan yayi dubu ya tashi. Akwai da yawa daga cikin daliban mu wanda an sha bautar da su da wannan murgudaddiyar aqida tsawon shekaru, to amma da Allah ya taimake su suka je suna karatun addini suka gano cewa ashe gada zari ake shirya musu. Shi yasa kullum muke cewa matasa ku tashi ku zage ku yi karatun addini, ku karanta littattafan magabata musamman littattafan da suka haura ma shekara dubu. In ka dauki irin tafsirin Tabari ka karanta dukkan ayati sifat ba za ka ji irin wannan gurbatattun aqidun ba. Imam Tabari da rasuwar sa yanzu shekara 1100 da doriya, da rasuwar sa ba wai da haihuwar sa ba, tafsirin sa yafi shekara 1000 a ban kasa. To irin wannan sune zaka samu tatattun aqidun Ahlus Sunna ainihin a cikin su. Saboda haka lalle muna nasiha ga matasa su daina bada aran hankulan su in an kalli gawayi aka ce fari ne su ce fat a kalli balbela a ce baka ce su ce kirin a a matsayinka na wanda kake so Allah ya karbi addinin ka ka darje ka tantance wace aqida ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi akan ta wace aqida ce magabata na kwarai suka tafi akan ta wannan ita ce aqidan da in ka hauta ka hauta dun mun tsira Allah subhanahu wataala ya samu dace saboda haka Allah ya faɗa masa cewa lalle ina tare da ku kuma lalle ina jin abubuwa da za ku faɗa ko a faɗa muku kuma ina ganin abinda za a aikata tattare da ku ko kuma ainihin abinda ku za ku aikata Allah sai ce fa'tiyahu ku zai ke masa ku biyu faqula ku faɗa inna rasula rabbika mu manzannin ubangijinka ne fa arsil ma'ana bani isra'il ka aiki ko kuma ka saki banu isra'ila tare da mu almuradu bi irsalihim abinda ake nufi da sakin su shine itlaquhum min al-asri asake su daga wannan bauta wal qasri da kuma tursasawa da ake musu dalla ala hadha al-ma'ana abinda ya nuni a bisa wannan ma'ana qauluhu fadin sa da yace wala tu'adhibhum wato ainifin karkai ci gaba da yi musu azaba ai khalli anhum wato ka kyale su ka fita sha'anin su ministi imalika iyahum wato na amfani da kake yi da su fi ashgalika shaqqa a cikin shagulgunan ka masu wahala kal hafri kaman gina rami wal bina da kuma gine gine wa hamlu thaqil da kuma daukan abubuwa masu nauyi kun san Allah subhanahu wataala shine mai hakurin da bashi da iyaka mun fada ajiya annabi Musa alaihi salam tun kafin shekarar haihuwar sa Fir'auna da ya dauki shawara yan duba da yana yanke jarirai duk shekara aka ga idan ana wannan za a kare banu Isra'il babu laborori aka koma ana tsallake shekara shekara to ku duba annabi Musa alaihi salam har ya kai shekara 40 ba a daina wannan aika aikar ba ya'yan mutane ake yanka kaman kaji ranan sallah shi sanya idan mutun yana abubuwa marasa kyau yaga Allah ya bashi tsawon shekaru ya bashi lafiya kar ya taba dauka wannan abun mai kyau ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa inna Allah la yumli lidh-dhalim Allah yana yin dakaci yana daga kafa yana yin ailifin talala mai kaman sake a wajen azzalimi hatta idza akhadahu harran da Allah ya damke shi lam yaflithu to daga nan ba zai kuɓa ce ma Allah subhanahu wa ta'ala yayi tsawon shekaru Allah kawai ya san jirajirai nawa wato ainihin aka yanka a yau idan mutun ya je Misr zai ga haram wannan pyramid nasu idan ka shiga ka kalli wasu irin bulullulka wanda Allah kawai ya san shekara dubu nawa wannan abun yayi ka rasa da me aka yi wannan bulo din kuma ka rasa da wace na'ura aka dinga daddora su fara'ina ake mai gidaje da irin wannan kuma duk irin wanda suka yi wannan aikin in sun gama kashe su ake kafin baddan karma su fito su bada labarin irin akubar da aka yi musu ko a yanzu aka ce an yi irin wannan aikin dole ka jinjina ballantana dubunnan shekaru ga su har yanzu ba su rushe ba irin yadda aka azabtar da mutane aka cutar da su ainihin aka dammara su aka yi musu kama kariya aka shekaru ana wannan Allah subhanahu wataala ba wai dan babu yadda zai yi ba a dan dai akwai lokacin da ya shata daga nan ba za a tsallaka ba saboda haka suka ce qadji inaka tabbas mun zo maka bi ayatin da aya shine bi hujjatin da hujja min rabbika daga ubangijinka ala sidiqina bir risala abisa gaskiyar mu ta fuskan manzanci wassalamu ala man ittaba'al huda kuma zaman lafiya ya tabbata ga duk wanda ya bi shari'a ai assalamatu lahu min al'azab wato zaman lafiya da kuma amintuwa daga azaba ya tabbata akan wanda ya bi shari'a kun ga basu sai da shi assalamu alayka ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan zai aikawa kafiran masu mulki wasiqu irin mutanen Rum da Faris sai ya rubuta min Muhammadin Rasulillah ila fulan azimi kaza wato zuwa ga wani sarkin waje kaza sai ya ce amma ba'ad salamun ala man ittaba'al huda aminci ya tabbata zaman lafiya ya tabbata ga wanda ya bi shari'a aslim taslam ka miƙa wuya kai musulunci sai ka kubuta ainihin ka zauna lafiya to wannan in ta kama har sai kayi ma wanda ba musulmi sallama ba to irin wannan zaka yi masa ba a fara wa kafiri da sallama sai dai idan shi ya fara wannan shine mahallin sabani da arne zai zo ya ce da kai assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah shin zaka ce da shi wa alaikumus salam wa rahmatullah ko ba zaka ce ba masala sai khilafiya ibn abbas yana cewa ko da arne ne idan ya zo ce da kai assalamu alaikum kai ma ka ce wa alaikumus salam don Allah ya ce wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha kuma Allah bai taksisi ce sai suwane da wane ba hatta su yahudawa da manzon Allah baya mayar musu da sallama ba sallama suke ba cewa suke assalamu alayka shi kuma sai ya ce alaikum ko wa alaikum su ce wai mutuwa akan ka sai ce a tabbata akan ku nana insha Allah ya kara mata yadda wata rana da suka faɗi wannan kalma sai ta ce wa alaikumus samu wal la'ana mutuwa da tsinuwa sun tabbata akan ku manzo Allah ce haba Aisha abisan nu a saukaka ta ce to ya manzo Allah baka ji abin da suke faɗa yace to ni kuma baki ji abin da na faɗa musu ba baki san Allah yana karba mun baki su ba ya karba musu to saboda haka kenan ba a yi makafiri sallama a soma masa da cewa assalamu alaikum ko assalamu alayka sai dai kamar yadda na faɗa din in yayi shine mahallin sabani a maida masa da miƙaƙiya lafiyayya ko ko za a yi masa ɗan dabaru Allah subhanahu wataala ya ce wassalamu ala man ittaba alhuda wato ainihin aminci da zaman lafiya ya tabbata ga wanda ya bi shari'a inna qad uhiya ilaina suka ci gaba da yi masa bayani suka ce tabbas mu an yi wahayi zuwa gare mu annal azaba cewa azaba ta tabbata ala man kazzaba akan duk wanda ya karyata maji ina bihi abinda muka zo da shi wata walla kuma ya juya baya shine a arada ya kauda kai anhu daga barin sa malaka ce fa majmu'u ma ursila bihi adun kulan abinda aka aika su da shi ila fir'auna zuwa ga fir'auna sittu jumal yace abinnan jumloli ne guda shida kama zahara kaman yanda ainifin ya bayyana wato ainifin tun lokacin da yake ta faqula lahu qawlan layyina zuwa kaza zuwa kaza zuwa kaza abubuwa ne ainifin guda shida duk da cewa wasu malamai suna cewa a'a muhimman abinda aka aika su abu ne biyu kawai su kira shi zuwa ga addini kuma ya saki banu isra'il wannan shine kashin bayan abinda aka tura annabi Musa da annabi Harun alaihi assalam ainifin zuwa ga fir'auna kamar yanda muka faɗa a jiya ku duba uslubi na da'awa basu ce annal azaba alayka ba sai suka ce annal azaba ala man kazzaba wa tawalla kenan kai idan cikin su kake to da kai ake in kuma ka gyara to ka fita azaba ta tabbata akan duk wanda ya kareta ya juya baya kaga anan ana yi masa hannunka mai sanda cewa to idan ka gaskata ka fuskanto ka karba to baka daga cikin wannan narkon sai Allah subhanahu wataala yace amalan yace thumma la yu'rafu sannan ba a san ma hasala abinda ya faru bi zaujati Musa tattare da matar annabi Musa wala kayfa istamarra haluhuma ko kuma yaya halin su ya shude hatta ja'ahu has suka zo masa ma'ana shi annabi Musa da annabi Harun yadda suka kasance har suka zo gun fir'auna wa qala lahu suka fada masa jami'a ma zikira irin ainifin abinda aka ambata sai Allah yace
قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى
bayan sun gama yi masa magana to sai manya suka nisa eh kala sai yace fa man rabbukuma ya Musa to tunda dai ka cika bayani baka yadda mu ne Allah ba to fa man rabbukuma wane ne ubangijin naku ya kai Musa dama bai ce ya nabi Allah ba tunda bai yadda ba ya Musa kawai waye ubangijin ku ya kai Musa malai sai iktasara alaihi ya takaita akan annabi Musa tare da cewa su biyu suka zo li'annahu al-asl domin annabi Musa shine asali annabtar annabi Harun reshe ne na annabtar annabi Musa alaihi masalam malai sai wali idlalihi alaihi bitarbiya domin kuma ainifin irin abubuwa na madangarci da ya masa ta hanyar tarbiya al-idlal yana daukan ma'anoni al-idlal yana daukan kaman a ce shagwaba ko kuma wato ainifin tsiwa ko tsaurin ido imru al-qais yana cewa afatimu mahallan ba'd hadha at-tadallul saboda ka at-tadallul kaman irin yanda mace za ta zo ainifin tana farfadawa mai gida magana ba wai dan ba ta san su ko wani abu ba a'a saboda tabara shi nake cewa at-tadallul ina fata an gane sannan kuma zai zo ainifin kamar irin yanda yaro zai zo ya ta tabara to shine al-idlal ko at-tadallul to saboda irin abubuwa da ya masa na tarbiya sai ya ga cewa shine kawai zai koma ainifin ta kansa yace to wai ubangijin ku ya kai Musa to annabi Musa alaihi salam da ya tashi sai ya bashi amsar da ba zai iya raddi akai ba kala sai yace rabbuna ubangijin mu allazi a'ta kull shay'in min al-khalqi khalqahu wannan aya an yi mata fassara guda biyu ko dai a ce allazi a'ta khalqa kull shay'in khalqahu shi wannan a'ta kun san fi'ili ne wanda yake ta'addi zuwa ga mafa'ulai ne irin kasa da a'ta duk wannan mafa'uli biyu yake bukata ko dai mu ce allazi a'ta kull shay'in wato a'ata khalqahu kull shay'in shine ubangijin da ya bai wa halittunsa dukkan abin da suke da bukata mun gane ko to anan sai ya zamo khalqahu kenan makhluqatuhu kenan khalqu sai zama shine maf'ul awwal kull sai zama maf'ul thani ma'ana a'ata khalqahu kull shay'in yatajuna ilay shine ya baiwa halittunsa ya sama musu dukkan abubuwa da suke bukata kamar fadin Allah subhanahu wataala wa ataakum min kulli ma sa'altum Allah ya ba ku dukkan abin da kuka roke shi kai da ma wanda ba ku roka ba inda kuna da bukata akan sa mun gane ko wannan shine ma'ana ta farko ko kuma a'ata kulli shay'in khalqahu wato Allah subhanahu wataala ya baiwa kowane abu da ya halitta irin tsarin halitta ya halitte shi a bisa tsari wanda ya dace da shi to anan sai ya zamo kullu shine maf'ul awwal shi kuma khalq sai zama maf'ul thani ma'ana Allah ya halitta komai halittar da ta dace da shi Allah ya yi cinnaku tsarin su da jinsin su daban ba irin yanda ya dawa kai ba ba za ka taba ganin cinnaka ko kuda duk yadda ya koshi a ce ya kai girman jaki ba yayi abubuwa kanana yayi tsaka-tsakiya yayi manya duk yadda giwa ta sha wahala ta kanjame ta ji yunwa ba za ta zama kamar kyanwa ba ayyau sama suna cewa kuda kura ta kare ta yi langa da kare to saboda haka kenan komai Allah sai ya halitta shi halitta yadda ta dace da shi wani Allah subhanahu wataala yayi masa baki ba haƙora kamar tsuntsu da wannan bakin nasa zai zo ya kaccala abubuwa yadda zai ci hade kayan sa kuma yadda kake ji zaka sa hannu a cikin kwano ka ɗebi abinci ka ji daidai to shi ma tsuntsu daidai yake ji baya jin cewa wato ainifin ina ma ba haka yake ba yana jin kamar shi fa kowa morewa yadda zaka zo ka dauki kofi ka kafa a bakin ka ko ludayi kana jin dadi to haka nan dabba da zata doda na baki a cikin ruwa tana sha tana jin babu cinyewa da tauce wannan kai in aka ce kai wannan zaka ji an takura ma zaka ji ainifin babu dadi to kuma da za a zo a ba jaki kofi a ce rika dagawa yanda kake shi ma an takura masa to shine a'ta kull shay'in khalqahu Allah subhanahu wataala ya ba kowane abu tsarin halittar sa yadda ya dace da shi sannan ya ilmantar da shi kuma yadda ya kamata ya rayu babu wanda yazo ya zaunar da jinsin tsuntsaye ko jinsin abubuwa na roko na tudu yace to kai kai ne namiji wannan ita ce mace ga yadda ya kamata ainihin ku yi alaka tsakanin ku yana tashi kawai shikenan Allah sanar da shi shi namiji ne wace ita mata san ita mace ce babu wanda aka zaunar da shi daga cikin su aka koya masa to shine Allah subhanahu wataala wato ya bai wa kowane abu daga cikin halitta tsarin halittar sa yadda ya dace da shi Fir'auna zai yi da awar ya iya wannan shi ba ya san wannan ba aikin sa bane yace allazi huwa alaihi wato yadda shi abun halittar abin da yake kansa mutamayyizun bihi wanda ya bambanta da shi an gairihi daga wanin sa Allah ya wasu da fukafukai yayi wasu ainifin da kafafuwa wasu kafa biyu wasu ba kafafuwa amma ga baki ɗaya wasu kafa hudu wasu sama da hudun kowa abin da ya dace da shi thumma hada sannan kuma Allah ya shiryar da kowanne yadda ya kamata ainifin ya je ya ci abinci kenwa ko da ta tashi ta san kadangare da bera abincin ta ne ba za ka taba ganin tinkiya ta dirfafi kenwa za ta cinye ba ko ta dirfafi kadangare ta ce za ta cinye kun ba kowa ya koya mata cewa ce ya wace abincin ki ba Allah ya kinsa mata wannan eh saboda haka shi ya sanya yanzu kare idan yazo yaga ana datsa ce yawa sai ya wuce jaki idan yaga ana duma ma balangu shi ma sai ya wuce ya san ba harka sa bace ba abin da yake ainihin tsarin sa bane to Allah sai ya dora kowanne ya kinsa masa kaza shine abincinka ga yadda ya kamata kuma ka je ka neme shi shine hadal hayawan Allah ya shirye da dabbobi minhu wato ainihin daga gare shi ila mat'amihi zuwa abincin sa wa mashrabihi da abun shan sa wa mankihi da abin da zai aura wa gairi zalika ainihin da wani wannan kamar yadda muka ambata yanzu ku duba tururuwa Allah sai ya bata ilimin idan ta zo ta samu kwayoyi ko na gero ko na dawa ta zo ta boye to aikin ta na farko ta gutsure hancin su ga baki daya saboda kar ayi ruwa su wotsiro tai asara ta san cewa wannan dan kan anan tsiro yake fitowa kuma ba wanda ya zauna da ya koya mata Allah shi kin sa mata wannan sai ta gutsure su ga baki ɗaya in za a kwana ruwa ko da za su jike ba za su yi tsiro ba idan ma suka dan samu danshi sai ga duk ta fito ta shanya kayanta in suka sha iska kuma ta mayar ba wanda ya koya mata wannan to wannan hukunci ne na Allah subhanahu wataala kaga da cewa annabi Musa ya da aka ce fa man rabbukuma yace rabbuna huwa ar-raziq sai to ai ma muna ba wasu kudi mun azurta su inda cewa rabbuna huwa alladhi yumitu sai to amma muna kashe wasu to amma sai yace a shi ne wanda ya baiwa komai daga cikin halitta sa tsarin da ya dace Fir'auna bai sai yace shi ma haka ba to da yaga ba amsa sai tsallaka qala fir'aun sai fir'auna yace fa ma balul qurunil ula to me halin wato tsare ku wato ainihin birane da akai can daina wannan magana ba ita muke so ba mu yanzu me halin duk wanda suka wuce adawa samudawa eh fama babu ai shine halu alqurun shine al'umam al'ula al'ummati na farko ka qaumin nuhin wahudin walutin wa salih fi ibadatihim al'athan su ma ai sun yi bauta gumaka to su me zaka sai akan su ko su ma duk yan wutan ne kun ga dai amsa ta kare kala to sai annabi Musa alaihi salam yace ilmuha sanin makoma da halin wa'anda kake tambaya shine ilmu haliha ilimin halin wa'ancan al'ummatai mahfuzun kiyayayye ne an kiyaye shi inda rabbi a wajen ubangiji na fi kitabin a cikin littafi huwa lawul mahfuz shine kiyayayyen allo yujazihim alaiha yawmal qiyama Allah subhanahu wataala zai sakan ka musu ainihin ranar tashin alkiyama ku duba wata irin amsa ta ban mamaki ta annabi Musa alaihi salam duk da cewa ya san fir'auna yana nufin wanda suka yi kangara suka bauta ta magumaka kun annabi Musa bai ce hum fin nari ba bai ce in wuta bane domin Allah ba a yi masa bani na iya baka iya yanke hukunci wane yana gidan wuta sai wanda nassi yazo na Qur'ani ko daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wane yana gidan wuta duk irin aika-aikan da yayi kaman yadda ba za ka yanke ka ce wane dan aljanna bane kai tsaye in ba aya ko hadisi suka ce wane dan aljanna bane Allah ya ji kan Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a cikin fatawarsa lokacin da yake magana akan wasu yan bid'a wanda suka yi mu addinin musulunci tin kaca suka yi mu addinin musulunci wato abubuwa marasa kyau idan ya fadi miyagun aqidunsu sai ya ce wannan shine abinda ya wajaba mu fada don mutane su kauce masa, amma su wanda suka mutu akan wannan hukuncin sai na wajen Allah. Ba mu sani ba ko sun yi wasu gingima-gingiman ayyuka na lada da Allah zai kalla ya yafe musu, amma dai abinda suka mutu akai ba mai kyau bane. Wannan shine aqida ta Ahlus Sunna. Akwai bambanci tsakanin aiki da mai aiki. Aiki sai ya zamo haramun ne, kafirci ne, to amma kuma ba ka isan nan take idan mutun ya aikata wannan ka ce masa kafiri bane. Babu talazimi tsakanin kafirci da aikata aikin kafirci. Wannan shine aqidan Ahlus Sunna. Mutun zai iya aikata aikin kafirci ko ya furta kalma ta kafirci kuma shi bai kafurta ba a lokacin. Wala Allah saboda jahilci ko saboda shubha ko tilasti ko wani abu da ya kama da haka. Sai duk an kawar wa mutum irin waɗannan abubuwa da malamai suka ambata, sannan kalman kafirci za ta iya ainihin tabbata a kansa. Saboda haka yake cewa sanin halin waɗannan yana wajen Ubangiji, shi ya san halinsu, shi ya san kuma ainihin abin da zai yi da su. Yace la yudillu rabbi, Ubangiji na baya fakuwa daga komai, ma'ana baya kuskure akan komai an shay'in daga kowane irin abu. Walayansa, kuma Ubangiji na baya mantuwa, shine rabbi shay'a, Ubangiji na baya manta komai. Allah baya ainihin mantuwa, sannan baya kuskure a wajen dukkan abubuwa da ainihin yake gabatarwa. Saboda haka sai ya ci gaba da bayanin sifar Allah dai wanda ba wanda ya sifantu da wannan. Yace allazi ja'ala lakum al-ardha, ai fi jumlatil khalqi, daga cikin jumla halittu, to Allah ya sanya muku ƙasa mihadan ta zamo a matsayin shimfiɗa, shine firashin. An karanta mihadan ko mahdan. Kufiyun da Hamza da Kisa'i da Asim sun karanta mahdan, sauran ƙarai sun karanta mihadan, da Nafi'u da Ibn Kathir da Abu Amr da Ibn Amir, duk dai ma'anarsa ainihin ɗaya ne. Wasalaka lakum fiha subula, Allah kuma ya wato ya saukake muku hanya a cikin ƙasa din, shine sahala lakum fiha subulan, Allah ya saukake muku tafarkai, shine turukan hanyoyi wanda za ku dunga tafiya a ban ƙasa. Kaga cewa kana Najeriya, in kaga dama gobe kana Saudiya ko kana China ko kana India ko kana America ko kana Turai, ko ta ƙasa ko ta sama ko ta ruwa, dan adam kadai Allah ya mu wannan baiwar. Zaka ga waɗansu halittun suna rayuwa ne a iya area ɗaya, babu inda za su je. Dauki halittu da suke rayuwa a cikin ruwa, kuma wanda yake ainihin kududdufi ko tafki da baya tafiya, nan Allah zai halice su su kammala rayuwarsu ainihin anan. In dai ba wani abu Allah ya kaddara a zuwa dauki wani daga cikinsu a kai shi wani wuri ya rayu ba, amma dai iya nan nan suka sani kuma ba san wani wurin ba sai nan. Wani iya area garinsu kaman kwari wanda za su ɗan yawo, area da bata wuce ainihin mita 50 ko mita 100 ba. To amma dan adam sai Allah ya hore masa ko ina, ko ta sama ko ta ƙasa ko ta ruwa, bal sai ma Allah ya saka dan adam ya zamo mai yin tafiye-tafiyen ma yafi cin gajiyar rayuwar sama da wanda yake zaune wuri guda. Sai ka fi cin gajiyar wani wuri da ka je ainihin ta fuskan kasuwanci ko karatu ko abin da ya kama da haka sama da inda Allah subhanahu wataala ya sa aka haife ka. Kuma kuna nan ba kwa yin kaza sai a je a kawo muku shi daga inda ake yi. Abubuwan hawa ne, tufafi ne, abinci ne, da yawa zaga abubuwan da muke hawa yanzu, motoci da muke hawa da babura da kekuna, ba anan ake yi ba. Wata nisan duniya ake yi, kuma a kawo su ka dauka kaman anan ake yin sa rababa ga su nan. Wannan dan adam Allah subhanahu wataala yayi ma ainihin wannan ni'ima din. To saboda haka sai saukake muku hanyoyi. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kuma Allah sai ya saukar da ruwa daga sama, shine madaran ruwan sama, shi ma da shi ne ake samun rayuwa. Malam yace qala hu ta'ala, Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan tatmiman domin cika ƙarin bayani, lima wasafahu bihi Musa, ga abinda Musa alaihi salam ya sifanta Allah subhanahu wataala da shi. Wato anan mai tafsiri yana gani cewa kaman nan da yake cewa wa anzala minas samaa'i ma'a, to kenan ba duk cikin bayanin annabi Musa alaihi salam bane ba. Wasu malaman kuma suna gani duka ainihin wato ainihin bayanin sa ne. Sai yake cewa wa khitaban li hadhihi al-ummati al-muslima, kuma wannan magana ce wato ta wannan al'umma musulma. Fa akhrajna bihi azwajan, to wannan gaba kenan da za a faɗa. Fa akhrajna, wato kaman magana annabi Musa alaihi salam ta tsaya, wa anzala minas samaa'i ma'a, shikenan. To sai Allah ya ce fa akhrajna, sai muka fitar to kenan kaman Allah ya cika shi wannan bayanin fa akharajna zuwa karshen aya domin wato yayi bayanin cikon ni'ima da abin da annabi Musa alaihi salam ya fada a farkon ayoyi ainifin da su gabata domin mallan yana gani inda magana annabi Musa ne sai ce fa akharaja dan ya ce wa anzala Allah ya saukar da sai ce kuma fa akharaja ya fitar to sai aka ce fa akharajna sai muka fitar kenan an yi iltifati daga ghaiba zuwa khitab Allah sai fa akhrajna bihi sai muka fitar ta hanyar wannan ruwan azwajan wato dangogi shine asnafan wato dangogi kala kala min nabatin daga tsirrai shatta wanda suke mabambanta sifatan ta fuskan ainifin sifa azwajan wanda suke ainifin namiji da mace duk abin da zaka gani na dabbo na tsirrai bishiyoyi Allah subhanahu wataala yayi su ainifin maza da mata kamar yanda muka karanta cikin suratul ra'd zaka cewa ruwa ɗaya Allah yake saukarwa amma wannan mai zaki wannan mai daci wannan mai tsami wannan mai kaya wannan mai laushi wannan mai tsawo wannan mai yado ga sunan kala kala inda ruwan ne yake da tafiri sai ya zamo duk sun zamo bai ɗaya kala ɗaya to amma kasancewar tafirin a wajen Allah subhanahu wataala yake sai ka gansu ga sunan ainifin kala kala ɗanɗano daban-daban magana a ido wani yalo wani ja wani fari wani kore ga sunan Allah yasu daban-daban Allah sai ya ce inna fi zalika haka ne ko sai yace ai mukhtalifatul anwan wato mabambanta a wajen launinnuka wa tu'um da kuma dandano wa gairi hima da wani wannan sai yace wa shatta abinda yake nufi da shatta jam'u shatit jam'i ne na shatit kamarid wa marda kaman a ce mariyid da kuma marda min shattal amr shine tafarraka idan ka ce shattal amr wato abubuwa sun rarrabu sun daidaitu ma'ana shatta wanda suke ainihin mabambanta wanda suka rarrabu daban-daban Allah sai ya ce kulu ku ci min ha daga wannan abubuwa da Allah ya tsara ta hanyar ƙasa war'u an'amakum kuma ku kiwata dabbobinku fiha a ciki mallan ya ce jam'u na'am wato al'an'am jam'i ne na'am hiyal iblu wal baqaru wal ganam shine raquma da shanu da awakai da tumakai yuqalu ana cewa ra'atil an'amu wato dabbobi sun yi kiwo wa ra'aituha kuma na kiwata su sai mallan yace wal amru lil ibaha wannan umarni da aka ce kulu war'u an'amakum ku ci ku kiwata dabbobinku ba wai umarni bane na wajibi inda na wajibi ne sai a ce kowa sai ya sautin kiya da akwai yayi kiwo to wannan amru ibaha umarni ne na ya halatta ku ku zo ku ci dabbobinku ma su ci Allah ya ce mata allakum wali an'amikum abubuwa na jin dadin rayuwa na more rayuwa da ku da dabbobinku ku zo ku ware wani abu kuna ganin koma da baya ne ita kuma dabba tana ganin shine na karshe lokacin da aka zo aka yi surfe aka fitar da dusa kana ganin cewa ka fitar da abu mara dadi ka bai wa rago ka ga har ainifin kashe kunne yake yana jin dadin wannan dusa yana gafafa abin da ya dadin ta kenan Allah sai yayi wani abu zalla na dabbobi ne wani kuma sai a takuda kuna da rabo dabbobi suna da rabo a ciki wani kuma zalla na ku ne ku kadai wasu dabbobin ba za su ci ba yanzu idan ka zo ka dumama balangu ka baiwa ainifin tinkiya za ta ci ba za ta ci ba dan ba rabanta a ciki wannan kai ta shafa ko kuma dabbobi da suke cin nama kamar irin kenwa ko karnuka ko abin da ya kama da haka to Allah subhanahu wataala yake cewa ku ci kuma ku kiwata ainifin dabbobinku a ciki yake cewa wal amru lil ibaha wa tadhkirun ni'ima kuma an yi wannan umarni domin ambaci ni'ima sai yace wal jumlatu wannan jumla da aka ce war'u an'amakum yace halun min damiri fa akharajna wato hali ne na damiri da yake cikin fa akharajna ay mubihin lakumul akla wa ra'ayil an'am muna masu halatta muku ku ci kuma ku kiwata dabbobi kenan fa akharajna lakum halata kaunina mubihina muka fitan muku da wannan halin kasancewar mu masu halatta muku ku ci wannan abun sannan kuma ainihin ku kiwata dabbobinku a ciki bayan su ma sun ci kuma kuma ku zo ku cinye su Allah subhanahu wataala yace inna fi zalika lalle a cikin wancan ka almadhkuru huna abinda ka ambata anan la ayatin lalle akwai ayoyi shine la ibran akwai idnoni li ulin nuha gama abota hankula yace li ashabil uqul gama abota hankula wannan nuha yace jam'u nuhya ka gurfa wa guraf wato al gurfa annuhiya malamai suka ce wato shine ce summi bihil aqal an ambaci hankali da suna annuhiya li'annahu yanha sahibahu domin shi yana hana mai shi anirtikabil qaba'ih a bisa aikata abubuwa wanda suke anfin munana kenan hankali shi ma akwai tasarawar da yake takawa a wajen mutun ya kauce ma abubuwa wanda suke marasa kyau muddin da yana kan fidira anfin kikkiawa sai Allah subhanahu wataala ya ce
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى